da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu sashoshin na FM su ma duka a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da Mania FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mutan Alpha Radio. Ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Kabara Ahmad.
Masu sauraro yau Laraba 17 ga watan Janairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Zami magana ne akan Sa'amud Bello Sardaunan Sakkwato.
Premier yankin Arewa na farko kuma na ƙarshe tun bayan kashe shi da aka yi a shekarar 1966 tare da wasu shugabanni a Najeriya a juyin mulkin soja na farko a ƙasar.
Wanda yanzu gashi an bar mu sai dai idan lokaci ya zagayo mu dinga jimamin irin wannan rana. Su ko shugabannin mu na yanzu sai su rinka amfani da wannan rana suna nuna mana sardaunan kadai suke kauna. Amma dai abin takeicin shine har yanzu an rasa wanda zai kamanta ayyukan shi sardaunan dan ya rike mutuncin wannan suna.
Zamu tattauna da ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan adana tarihi na Arewa House watan Dr. Saliu Bala don mu ji shin menene bambancin salon siyasar Sardauna da na 'yan siyasar wannan zamani.
Akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook, Twitter da ma Instagram. To yanzu bari kamar yadda muka ce zamu fara da tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. Muka ce a ganin ku wani bambancin salon mulki Sardauna Sa'amud Bello yake da shi da shugabannin wannan zamani da muke ciki. Ga amsoshin ku.
Sakon farko daga gurin Idris M. Idris da Maturni yace yau da gobe ikon Allah bambancin shine shi Sa'amud Bello Sardaunan Sakkwato zunzurutun kishin ƙasa da kishin al'umma shine a zuciyarsa. Shugabannin mu na yau kuwa tsantsar kishin aljihunsu ne a zakatun su da san tsara abin duniya ta yadda jikokin jikokin su ma ba za su yi talauci ba. Nagode.
To sai kuma Ahmadu Abacha Maci na yace bambancin da ke tsakanin salon mulkin Sardauna Sardaunan Sokoto Ahmadu Bello da shugabannin mu na yanzu na Najeriya shine Ahmadu Bello Sardauna ya fifita buƙatar al'ummar ƙasar sa fiye da na kansa, sannan yana baiwa waɗanda suka cancanta muƙami a cikin mulkin sa ba tare da yin la'akari da kabilanci ba. Sabanin shugabannin mu na yanzu waɗanda suka fi mai da hankali wajen biyan buƙatun kansu ba na al'ummar su ba. Allah ya ji kan mazan jiya Ahmadu Bello Sardaunan Sakkwato. Amin.
Amin. Shi kuma Habibu Muktar Danbara, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace ai bambancin bashi da iyaka ko ba komai, har kullum ana amfani da ayyukan sa na alkhairi da yayi wa ƙasa, kuma koda yaushe aka tuna da shi albarka ake sanya mashi da neman masa gafarar Ubangiji. Amma shugabannin mu na wannan zamani ba wani abu da yake da ake faɗa nasu bayan tur da Allah wadai.
To sai kuma Garba na halkan Bakebi yace bambancin shine adalci da gaskiya da rikon amana da sadaukar da kai ga talakawa, wannan wajen bauta musu da aiki kenan, sannan da rashin nuna bambancin addini da kabilanci ko na siyasa. Amma su shugabannin wannan zamani babu wannan a cikin zuciyarsu, muradinsu kawai su tarawa matansu da ƴaƴansu da jikokinsu dukiyar gwamnati.
Shi kuma Habibu Adamu yace yau da gobe a gaskiya akwai bambanci kwarai, kuwa bambancin shine lokacin Sardauna ci gaban ƙasa da san talakawa da haɗin kan ƙasa. Babu bambanci da Bahaushe da Inyamuri, kowa ɗaya ne. Ga kuma faɗa a cika, babu ƙarya, babu zalunci, babu yaudara, babu cutar da talaka, koyaushe ci gaban ƙasa shine gaban su, amma shugabanninmu na yanzu ƙarya, zalunci, yaudara talakawa, ga fada babu cikawa, ga nuna bambanci, ga nuna wariya a gare su. Kai, idan nace zan zano abubuwan shugabanninmu na yanzu suna da yawa, Allah ka bamu shugabanni na gari masu son talakawa.
To amin amin. Ashirin Lawal na goma ruwan aure yace, eh to a zahirin gaskiya bambancin salon mulkin da ke tsakanin Ahmadu Bello Sardauna da sauran shugabanninmu na wannan lokaci ya fi gaban ananata. Sai dai mu yi musu fatan Allah ya ba su ikon koyi da shi, amin.
To amin sun ma amin. Shi kuma Aminu Adamu Malam Madori ya ce, salam yau da gobe shirin matasa. To hakika wannan bambancin yana da dama. Amma ga wasu, sa Ahmadu Bello baya ƙarya ga talakawa, baya yaudara, ba ƙabilanci, baya satar dukiyar al'umma da sauransu. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai kuma Shehu Ahmadu Ayagi ya ce, ina, ai ba ma za ka taɓa haɗa mulkin su Sardaunan Sokoto da na yanzu ba. Ga shi dai, a da babu kuɗi kamar yanzu, amma a yanzu barayi sun yi yawa, ba amana, kowa kansa yake so da shi da iyalansa da ƴan uwansa. Ai sai dai addu'a, Allah ya ba mu shugabanni masu ƙaunar talaka.
To amin sun ma amin. Shi ko Sa'idu Sabu Auyo ya ce, yau da gobe salon mulkin margayi Sa Ahmadu Bello da shugabanninmu na yanzu akwai bambanci. Bambancin shi ne, shi mulkin margayi Sa Ahmadu Bello yana kishin ƙasar da kuma ɗaukar kowa nasa ne, bai cika nuna bambancin addini ko ƙabilanci ba. Su kuma masu mulkin yanzu mafi akasarinsu su kawai nuna ƙabilanci da kuma bambancin addini.
To fa. To sai kuma Zainab Musa mai addu'a ta ce, salam yau da gobe. Ai bambancin a bayyane yake, duk da dai ba ni da wayo lokacin da aka yi mulkin su Sa Ahmadu Bello Sardauna, amma na samu labaru akan yadda suka gudanar da mulkin su saɓanin shugabanninmu na yanzu. Ya kamata shugabanninmu na yanzu su yi koyi da Sardauna. Ku tashi lafiya.
Kaci ta faɗi gaskiya. Shi kuma Bashir Muhammad Yaldu ya ce, lokacin mulkin Sa Ahmadu Bello akwai gaskiya da riƙon amana, ba nuna bambancin addini saɓanin yanzu. Babu gaskiya wurin shugabanninmu, danniya da baba kere ta yi yawa, babu tsaro, ba wutar lantarki, ba aikin yi ga matasa, abin dai sai dai addu'a.
To Allah ya samu dace.
Amin summa amin.
Sai mu da Sir Yusuf Ibrahim ya ce, babban bambancin shine waɗannan shugabannin ƙasar su ce a gaban su wa'ancan kenan, kuma ita suka zo rayawa, amma na yanzu kansu da iyalansu ne kawai a gabansu, haka kuma suka zo su yi wa aiki su ɗin iyalan kenan.
Haka. Shi kuma Bulai Bashir ya ce, bambancin sosai ma kuwa, domin duk duniya ba su saci kuɗin kowa ba, ba a taɓa sa su cikin mutanen da suka wawace kuɗin mutane ba. Allah sai ya ba su lokaci suka bauta wa ƙasa, wadda har yanzu tunawa ake da su daga cikin irin alkhairan da suka aiwatar, amma na yanzu kuwa sai salama.
To sai kuma saƙon Abdulaziz Ibrahim Galadanci ya ce, margayi Sa Ahmadu Bello Sardauna yana yi wa ƙasarsa ne da al'umarsa gaba ɗaya, su kuma namu na yanzu kawai aljihunsu suka sani. To sai mu leƙa shafin Twitter ko guda uku haka kuɗi mu karanta, don akwai na Instagram.
Haka. To a shafinmu na Twitter @awaluabba15 ya ce, in ya faɗa yana cikawa, amma shugabannin yanzu sai a faɗa ba a cikawa.
To gashi nan ana ce mana daga guda ɗayan nan fashi kenan, inji Daniel. To saboda haka saƙon ƙarshe shine na Musa Hadarin Asuba ya ce, yau da gobe mai ƙara sabulun wanzami, ai daga gani babu tambaya, shugabannin baya irin su Sardauna sai an tona, amma fatanmu Allah ya sa namu shugabannin su ma su ɗau darussa.
To amin sun ma amin.
Mun gode, a ci gaba da aiko mana da saƙonni.
To kabar ɗan iya sun haɗu da Isa Lawan na Ikara. eh sannan shi ma yace a kawo muku sallahu watan a kaiwa masu sauraron mu sallahu kenan
musamman matasa
yawa akan gamji dan kurai
to a dandamalin kofar gidan makwabci na yau dan iya yace mu zauna da zama yace nazo ne don ina da batun dake bukatar mu tattauna kuma ba komai bane illa batun gamji dan kurai sa Ahmadu Bello Sardauna kasan ranar 15 ga watan nan da muke ciki ne ya cika shekaru 52 da kisan gillan da wasu marasa kishi suka yi wa wannan kasa dan barna wanda yanzu gashi an bar mu sai dai idan lokaci ya zagayo mu dinga jimamin irin wannan rana su kuwa shugabannin mu na yanzu sai su rinka amfani da wannan rana suna nuna mana Sardaunan kadai suke kauna har ma wasu kan karbo mukamin sunan Sardaunan da sunan za su ki mana amana wasu kuma su yi ta tilawar tile tarihin Sardaunan dan kawai mu yi murna amma dai abin takeicin shine har yanzu an rasa wanda zai kamanta ayyukan shi Sardaunan dan ya rike mutuncin wannan suna shi yasa ni a gaskiya bukukuwa da kuma surutan da ake akan Sardaunan ke damuna nace gaskiya ne kuma dan iya lallai Sardauna yayi abubuwa da dama na ci gaba har ma ma iya cewa wannan ai magana ce da babu wani sauran mai tantama ko ta baba don har yanzu da irin ayyukan ci gaban kasar da su Sardaunan suka yi muke bugun gaba sai dai kuma kamar yadda kai ma ka ce yanzu arewan ma ma iya cewa ba ta da wani shugaba wanda za a ce idan wani abu ya taso zai shige mata gaba sai dai kuma da yake yanzu siyasa ake kowa ya tashi sai ya rinka nuna mana shi ma wai Sardaunan yake duba wasu ƴan siyasar ma kan yi mana alƙawarin cewa da Sardaunan za su yi koyi saboda tsabar ruba amma idan sun lashe zabe sai su yi ta gallaza mana azaba idan kuma aka buga binciken bankado mahandama dukiyar kasa sai kaga sunayen su ne a gaba gaba shi yasa har yanzu wasu ke ganin arewan bata samu wanda ya hau turba irin ta Sardaunan ba dan yace to na ikar Allah dai ya kai mu lokacin da shugabannin mu za su daina mana rufa rufa musamman ma dai masu fakewa da marigayi Sardaunan da akai ittifaki yana da cikakkiyar siffa don ka san wasu shugabannin zuciyar su baka ce kirin amma sai su rinka nuna mana tafi azurfa irin su ne idan an ba su amana daga bisani sai su bar ƴan kasa a jarfa dan dama tun farko ba su da buri cikin zuciyar su da ya wuce su da iyalin su su samu wata madafa idan ya so shi talaka su bar shi yana ta faman kwafa don haka dai dole ne mu yi addu'o'in samun shugabanni masu kyakkyawan manufa waɗanda idan sun gamu muna kokarin inganta rayuwar mu da kawo ci gaban ƙasa za su karfafa sannan su tabbatar da sun tashi tsaye wajen magance mana tsananin tsaro da dukkanin masifa haka ne kawai mu talakawan kasa da mu ce Sardauna ya samu magadan da ke bin shi sau da kafa
Allah raba mu da masu karfa karfa da sunan Sardauna
amin amin
ya ce fa sam yi fa bai gane musu ba
eh mana
to dan ya mun gode sosai da naka sallahun kuma na tabbatar matasan sun ji amma kafin mu je ga wayoyin mutane masu sauraro da muka ce su ma za mu ba su dama su gaya mana ya suke kallon Sardauna ne da masu mulki na yanzu sai mun dan shakata da wannan amma lambar mu da za a sami mu ita ce alamar tarawa 1202205655 za mu maimaita mun dawo
Sardauna ba ha ko dan hasam gurbi ka ka shi mai kare da mam
Sardauna ba ha ko dan
hasam kafa
gurbi ka ka shi mai kare da mam
kai don mu tuna da yake duniya ga komai hausa zuwa mala hausa
Sardauna ba ha godan hasam
Sardauna ba ha godan hasam
jana baha bam bam godo sera baba bam basha
dare da na baha godan bole be
kai ma fa wani shatan ne
ai ce dai bari kawai in aka shiga yau da gobe kawai kana rikida ne na ga maka yayi abin da ake ciki to ga wani daga jihar Neja kamar da muka ci zan ba da dawa a kira to bari kafin dauki na Neja din yayi hakuri bari in maimaita lambar a sanaki alamar tarawa 1 202 205 655 ita lambar za a sami wane ne a Neja
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
Oh Mala Ibrahim barka da shigowa.
Ya aiki.
Lafiya, lawa Kimba.
To masha Allah. To a gaskiya maganar Sardaure Hede mu ji a labarai game da abubuwan da suka kasance can shekaru zamanin su. To amma gaskiya shugabannin mu na yanzu ko a kwatance ma ba su kwatantawa bisa ga ainihin abin da Sardaure yayi.
Me yasa kace haka?
To abin da yasa haka bakin iya gurgudo da yanzu Najeriya da inda wani arziki ne na duniya yanzu bakin iya gurgudo Allah hore mata to amma gaba daya iya kawai su gina kansu da ƴaƴan su kamar yanda masu ra'ayin nan suka faɗa a Twitter da sauran su to iya abin da suke kenan kawai
to mun gode akin babban godiya eh ai bar wasu su samu dama
hanya ruwan
eh hanya ruwan sha asubuti labiya to mun goje sosai yanzu bari mu je ga Akinba
Bauchi
kai mun gama da Akinba assalamu
alaikum
wa alaikum salam wane ne Bauchi dan takaita saboda wasu sun samu dama
mai magana Prince Tasi Bina Abdullah dake zauna cikin garin Azaran jihar Bauchi Nigeria
to Prince Tasi
kada ra'ayinka
wato hakika Sardauna shi ne wanda ba za mu kwatanta da wani shugaba ba a daidai wannan lokaci to fatan mu dai anan shi ne shugabanni ne yanzu sai koyi da abin da Sardauna yayi su ma su yi mana dan su so mu talakawa
ina fata za ta shi lafiya mai magana Prince Tasi akin ba kan baki na Prince Tasi mun gode sosai da ga Bauchi yanzu bari mu zuwa nini assalamu alaikum
to ina ga sai mun ƙara dan maimaita to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da wa muke magana
magana da Saminu daga Zamfara.
To Malam Saminu kaji dai tambayar mu me ra'ayinka?
Ra'ayina aka magana.
Hello.
Hello ina ji.
Eh muna jin ka, muna jin ka.
Sai su kare jin tsoron Allah.
To mun gode.
To muna godiya.
Ya ji.
Yawa shine daga Zamfara ko?
Eh yace a kare jin tsoron Allah.
Eh tsoron Allah shine
babban. Sai kuma me kira na gaba?
Eh ai ina ga ma saboda kin san lokacin in har an za ku mana da cha misalinsu to za mu je gare shi kai tsaye.
A to muna da Sokoto amma.
To an samu nan da Sokoto.
To Sokoto salamu alaikum. Daga Sokoto.
Fataskum ne ba Sokoto.
Ai to Fataskum salamu alaikum.
Kuna magana da Gambo Barau
Fataskum. To Gambo Sannu.
Ya kwana biyu kuna lafiya.
Lafiya lau me ra'ayinka a gurguje?
A gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan Sardauna dan haɗi ma babu hanyar haɗawa saboda Sardauna yayi aikin da zuciya ɗaya yayi da kishi ba tare da tunanin tara kuɗi amma mun shugabannin mu ne suna shiga da azurta kansu da kannan matansu da sauran dangin shi ne kawai burin da aka da bambanci ne su ba ku ta ba Allah ya dukan Sardauna
amin amin mun gode daga Fataskum yanzu kuma ka bara sai mu je kai tsaye ga wayoyin watan ai mun amsa wayoyin mutane
ai nan zamu tsaya saboda yanayin lokaci din saboda mu ba da dama ga wannan bakon mu na gaba da Salisu Bala kuma yanzu haka ma muna tare da shi ai assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
to barka da warhaka Dr. Salisu Bala
barka da shigowa Dr. Salisu
yawa
ya aiki
a lafiya lau wallahi yawa to ku ne da ga kunan dama cibiyar adana tarihin ta Arewa House da take karkashin jami'ar Ahmadu Bello kuma gashi dama a nan ne gidansa da Sardauna yake saboda haka mun saro akan gaba mu ji tunda yake sai muka ce bari mu dan baka ko mintuna kamar 6 zuwa 7 ko 10 ma inda hali kusan mun rufe ko da kai a takaice auna min nauyin Sardauna da ƴan siyasa yanzu a tarihin da kuka tattara
gaskiya kaga Sardauna Ahmadu Bello Sardauna Sokoto an haife shi shekara ta 1909 kuma ya koma ga Allah a shekara 15 ga watan January shekara ta 1966
shekara 10
wannan bawon Allah idan ka tattara shi gaba daya ka tattara yan siyasar mu gaba daya da masu mulkin mu na yanzu da na da kusan zan iya cewa nauyin su gaba daya bai kai 1/100 na nauyin Sardauna ba saboda me saboda abubuwan da ya shuka na alkhairai da ake ganin su a yanzu wanda waɗannan ayyuka na alkhairai da ya shuka su suka samar da yan siyasa da masu mulki da masu rike da tattalin arziki na wannan zamani da zamanin ma da ya shuɗe ba dan wannan shuka da ya yi ba da ba a samar da su ba sannan kuma abinda suka rasa yi shine sun kasa yi ko su kwatanta abinda shi wannan bawan Allah ya ya rayu a kansa.
Eh to kafin mu je mu ji kasa yauwa zan so kafin mu je kafin ka ci gaba zan so ka gaya mana dan kadan kaman wace shuka ce yayi wanda babban misali a kararar da za a iya faɗa.
Shuka ya shuka makarantun ilimi manya da kanana. Misali ya kafa jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. A shekara 1950. Wannan jami'a ita ce jami'a mafi girma a sub-Saharan Africa. Kusan a ce jami'a ce mafi girma a sashen Africa ta yamma gaba ɗaya ba kamanta. Ta samar da ayyukan yi, ta samar da shugabannin ƙasa, ta samar da ministoci, ta kafa masu. Ita kanta wannan jami'a ta samar da makarantu iri-iri daban-daban. To kaga banda ita ya kafa jami'a ya kafa NNDC.
Matatan
mai. Northern Nigerian Development Company.
Oh, to kafin matatan mai.
NNDC.
Na raye muna arewa.
Wannan story da ke cikin garin Kaduna.
Yankunan raye na raye
cikin arewa. Na raye kamfanoni ba wanda shi ne samar da kamfanonin masako da sauransu.
Masakon da suka mummuta yanzu.
Kaga shi ya kafa. Wanda kaga shi ya samar da Kayin Jidam wanda ke samar da wutar lantarki a duk Najeriya gaba
ɗaya. Wanda har yau an kasa sake wani.
Kuma an kasa gyarawa.
Wanda har yau an kasa samu sakankacinta an kasa
gyarawa.
An kasa sabon da injina an kasa ma gyara su. Kaga shi ya kafa NDA Nigerian Defense Academy.
Ta haifar da sojoji.
Manya-manyan su zaratan sojoji. Wanda ake training ɗinsu a Afirka ta yamma da Najeriya gaba ɗaya.
Har aka samu shugabannin ƙasa a cikin.
To kaga. Aka samu shugabannin ƙasa kamar su General Ibrahim Badamasi Babangida da su Buhari da sauransu. To, kaga waɗannan cibiyoyi da ya dasa. Ba ni zaton akwai wani shugaba idan ka tara shugabannin arewa ci da na kudu gaba ɗaya a Najeriya babu wanda ya aikin da Sardauna yi.
To, menene ya sa
aka.
Menene ya sa yanzu shugabanninmu na yanzu ba za su iya abubuwan da Sardauna ya yi ba? Menene bambanci?
Sai na ɗaukar ƙyalle ana taro ana lecture Sardauna suna share hawaye
da haihuwa. Akwai bambanci. Bambanci shi ne Sardauna yana da ilimin addini kuma yana da kishin addini kuma yana da son jama'a.
To, ai waɗannan ma suna da ilimin addini.
To ai suna da kishin addini amma za a ga wasu su falle ɗaya ne. Ko dai mutum yana da kishin addini amma bai da zamanin. Ko dai kuma ka ga mutum dattirin dan boko ne amma bai da addini.
Dan samu matsala.
Sannan shi kuma ya fahimci tarihin ƙasa. Kuma yana da kishin ƙasar kuma yana son ƙasar shi yana son jama'ar ƙasar.
Haka.
Saboda haka da yawa daga cikin su ba su ma san tarihin ƙasar ba balle su nuna su gode ma Allah da Allah ya yi su a matsayin su ƴan Najeriya. Saboda arzikin da Allah ya damfara a cikin kasar. Bambance-bambancen da ke tsakanin mu fa shi ne karfin Najeriya. So Sardauna ya
fahimci
ya kawo irin su sun da a wani ya kawo su ya zauna tare da su ba nuna bambancin addini ba nuna bambancin kabilanci. To su ko shi a gaba ne yanzu suna ganin hanyar da za su yi nasara wurin tatse dukiyar ƙasa shi ne su raba kan talaka ta ɓangaren addini da ƙabilanci.
Sun kuma su haɗe can sama kenan.
Idan suka raba kan talaka ta ɓangaren addini da ƙabilanci sai su gaba da satin dukiyar ƙasa suna azurta kawunansu da 'ya'yansu shi yasa za ka ga sun kasa yi wa ƙasar komai.
To yanzu
bai saci dukiyar ƙasa ba. Ya san tarihin ƙasar.
Yawwa bari in tambaye ka.
Kuma yana son jama'ar ƙasar.
Haka akwai a tarihi. Da kuka tattara taba jin labarin tunda kuma dun ba mu san mulkin ba naji labarin cewa ya mutu ya bar duniya ko fan nawa ne a aljihun shi shi da ta shi da su ta ba ba
ne ba wanda dan bashi da
ya da yake dan bin shi ina jin ko fan uku ne ko shida
bai bar gidaje ba kamar yadda mutane suke zato gidan nan nashi da ya zauna a nan ne ma Arewa House nan ne ma nake magana da ku a
yanzu kuma na gwamnati ne
ya koma ya zama na gwamnati yayin da aka kashe shi kenan 15 ga watan Janairu na shekara 1966
to fa
kuma aka bai bar dukiya ba
a can sako ta fa bai bar wani kaman dan katafare gida nan a kauyen sa a sakkwata ba a raba
kango ne gaban gidan ma turbaya ne
har yanzu
ka gani
to gidan su yaye ko na gado ne na iyaye ko na gado su yaye
kuma jama'a aiki
gidan nashi a wancan su kaman gidan sa a raba su yaye ko ko na iyaye ne na gado ne ko ko su yaye
na gado ne gidan gado ne
motoci nawa ya bari
motocin da ya bari ko zan ya ce mota ɗaya ce sai wata wanda ma bata ma isa a ce mata mota ba
Allah
ya daga baya ma ina jin ma ta koma hannun magada kuma ka san yayin shi mata ne
haka to fa to yanzu bari maka wata tambaya da zaka rufe mana kila da bayanin ta wannan taro da ake zaka ga yawanci a nan Arewa House inda kake a nan ake taron lecture Sardauna na tunawa da shi ƴan Arewa da ba wasu ƴan kudu da waye a tare a ta dan satalle ana share hawaye an tuna da Sardauna yayi aikin kirki yayi wane ne yayi wane ne ku kuma masu ilimi da tattara irin wannan tarihin kukan zo gaban su ku gaya musu cewa kai ba fa kwayin aikin Sardauna ku daina wani kukan ƙarya kuna gaya musu kaman na san marigayi dan masanin Kano ya taba fada musu wannan cewa sai ku ta matsa ido na ƙarya ba ku aikin Sardauna ba
kuma zan ƙara akan tambayar da ka bara yayi waɗanda suke zuwa bukukuwan nan akwai waɗanda kuke ganin suke da irin zukatan cewa suna son su gyara ƙasar Najeriya suna son su yi abubuwan da Sardauna yayi
akwai su ɗan kaɗan ne amma ba su da tasiri a cikin mafi yawa daga cikin mutanen zan ba ku misali daya an zo wani taro a nan gidan Sardauna Arewa House an tara ministoci da sarakuna da gwamnoni da mutane da yawa a wannan mulkin da muke ciki ne a yanzu
sai
wani minista da ya fito daga ministan ma wasanni ne Solomon Dalong
dan
abin da ya sani fada sunan shi saboda mutane su san cewa shi ma yana karanta littattafai da suke nuna tasiri da tarihin rayuwar Sardauna sai ya ce dukkaninsu nan sarakunan nan dukkaninsu da aka yi zaɓe a shekara ta 2011 dukkaninsu sarakunan nan sun karɓi kuɗi amma ban da sarki guda ɗaya ya ce sannan sai ku ce mana ku dinga kuna kishin Sardauna ya ce ina Sardauna a cikin rayuwarku babu
sai dai a baki
to ka gani
kuma ya faɗa a bainar mutane
wanda yake da jam'iyya ta daban yake shigowa gidan Sardauna ya bashi shawarwari akan abin da zai yi kuma ya dace shawara ya aiki da ita
to fa
baya cewa aje a kashe abokin gaba wanda ba sa siyasa daya shi kiran suna zama ma yiwa dai su ci abinci tare sannan su ba ma jiunan su shawara akan yadda za a yi al'umma ta ci gaba
to ai kusan ce mun fito da abin da muke son mu fito mu ji dama wane ne Sardauna wane ne ɗan siyasa yanzu ya haɗin su yake a tarihin da kuka killace kuma mun ji mun gode sosai Dr. Salisu Bala na gidan adana tarihi na Arewa House
an ce laifin daɗi ƙarewa
ne saboda lokaci nan za mu yi sallama da kai mun gode ƙwarai da gayyata da ka amsa
Allah ya
samu dace mun gode amin to kin ji fa yanda yake maganan kenan ga tarihi ga Sardauna ga ɗan
siyasa
to ya rage mu matasa masu tasowa mu ga cewa wane ne zai biyo bayan Sardauna Allah ya sa a samu a cikin na gaba to da haka zamu ce zamu bar ku da akwai wakar da aka dan rera ma murya Amurka bari mu dan ji ta kaɗan sannan kuma da ita zamu rufe shirin yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma Maryam Bashir Bugaji da Hafsat ɗan Mansur suka hada mu a Facebook Live News Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya sai gobe zamu sake dawowa
bismillah ya Allah sai makamin ya